Manunia.
An daure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan 50 tayi miliyan 100 yanzu
nace a maida mu wanda ya aika da kuɗin
sifa barawo makai kama shi zai ta maka masu na ya hatara magana na shi ya fara neman yawa
gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala
maza sun tauye haike sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati
harkar harkallar siyasa da shirye-shiryen share fagen shiga shekarar zabe kenan kai har ma da maganar takatakarar Bashir Macinan nan da aka ce an dinga yunkurin ganin an danne maganar matsalar man fetur a Nigeria da kuma barazanar tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari akan maganar tsananin tsamin tsaro cikin wannan shekarar wasu batutuwa ne da a iya cewa ai riga an gansu a bayyane
duk kasashen da suke fitar da mai Nigeria ita ce kadai kasan da take shigo da mai daga kasashen waje
idan shine dalilin da yasa ba a zabe mu 2015 ba me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari ya karu haka
dole mu fada wa shugaban kasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka
wadannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da zamu waiwaya a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk makon duniya kukan ba mu aran kunne shiri na 300 cikin jerin shirin manuniyan da duk abin da zai yake la'akari da mutane mutanen kuma su suka dinga ciwon baki game da maganar takarar masajjan tare Najira a jihar Yobe da aka ce Bashir Macina ne ya ci amma aka dinga yunkurin ganin an danne sai dai idan ba a manta ba shugaban jam'iyyar tare Najira Sanata Abdullah Adamu ya ba da amsa akan waccan magana da kuma maganar takarar mataimakin shugaban kasa a wancan lokacin da aka ga babu suna kawai jam'iyyar tana ta faman kwane-kwane
sifa barawo makai kama shi zai ta maka masu na ya hatara magana na shi ya fara neman yawa saboda ka riƙe abin cikin amma ni a magana ce mun na san babu doka da jami'a ta takarya yes ana cewa ai amin lawan ya je wurin convention amma akwai doka da ce idan ka shiga wani ta ba shiga wani ba wani doka wani muka kera zancen an fara dan takara ba kariya bane ba ba abin da ce take da fita shi kana ka za a dora kawo mataimaki in ma da shi ba mu kai nan ba to me damuwanka to zancen an kai ga yau ba ce ga mutum ya dan takara ba kafa ba ne iyawan ne
shi kuwa shugaban hukumar zaben tare Nigeria Farfesa Mahmudu Yakubu gaya wa wakilin shirin manuniya a jihar Kanawa ya cewa duk kuɗin da suka nema gurin gwamnati babu matsala akan ba su a saboda haka babu wata buƙatar kuɗi da gwamnati ta bizne
to kowa da ya sani a Nigeria mun aika da buƙatunmu na kuɗi na yin zabe gwamnati ta tura wa majalisa majalisa ta amince kuma alhamdulillah kama yanzu ana ba mu kuɗin kamar yanda aka saba bayarwa akai akai boye gaba ina za a dauko a baka kuɗin a yanzu ba
gwamnati ta bayar
gwamnati ta amince da miliyan 200 cikin miliyan 305 sa'annan aka zo aka ƙara mana miliyan 79 saura biliyan 126 saboda haka yanzu gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala
game da bikin tunawa da ƴan mazan jiyan da aka yi cikin wannan shekara na jam'iyyar NEPA kuwa dattijo honorable Dr. Aliyu Malumfa shi ne ya gaya wa duniya cewa a wancan lokaci aƙidar ƴan jam'iyyar NEPA ce ta sa turawa suka yi musu cinne
maganan jiya da yau ba a hadawa da ba a magana kuɗi an daure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan 50 tayi miliyan 100 yanzu aka bi ni da fan 50 a kurkuku in ce na ban nefu a yafe min daurin da aka yi min na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin burina shine kai din nan ka zama mutum mun yaki da turawan mulkin mallaka suka tara sarakunan mu a arewa suka ce mulkin su muke nema amma Allah ya sani ba mu sha'awar mulkin su abinda muke so a bari da kai baka a luncin lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana dole sai a hada da kai da kayan aikin ka a kai ka gonan mai gari kai noma
game da ta da kurar tagagin tunkuɗa mata gefe guda harkar siyasar Najeriya kuwa Hajiya Binta Mu'azu ce ta ce wannan kuma ai duk laifin gwamnati
wallahi mata sun fito yanda ba kya zata tunda nake ban taba ganin da mata suka karbi maganan tafiyan siyasa irin wannan lokaci ba to har wannan abin ya same mu a siyasa maza sun tauye haike sun hana walwala kuma ba kowa ba
sai in ce miki gwamnoni ba wani maganar rifewa abubuwan sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce
to yanzu ya za ku yi in lokacin zabe ya zo a matsayin ku na mata
ko ban gaya miki na ce ga yanda za a yi ba ni na san ƴan uwana mata na shirin nuna matsayin su a wannan tafiya kuma 2023 ba maganar party bane
maganar tarnakin turnukun ture tallafin mai a tarayyar Najeriya kuma na cikin manya-manyan batutuwan da ƴan ƙasa suka dinga yi wa juna tone-tone masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin yakin canci rashawa a kwalejin kimiyyar fasaha ta tarayyar Najeriya Katpoli Dr. Ismail Muhammad Ancho ya ce duk lokacin da gwamnati ta ce za ta cire tallafin mai a tarayyar Najeriya yakan kare akan talakawa ne
duk kasashen da suke fitar da mai Najeriya ita ce kadai kasan da take shigo da mai daga kasashen waje wannan kuma anan ake samun matsaloli kware da gaske wato idan muka duba abin da yake kara da malmal abin shine maganar tallafin da gwamnati take badawa daga cikin matsalolin na farko shine an kasa gane takamaiman lita nawa ƴan Najeriya suke sha a rana guda to a watannin baya wajen watan daya aka fito ake magana cewa litan da Najeriya ake sha a kowace rana lita miliyan 100 ne to bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wannan gwamnati kullun take kuka da shi ko da idan aka cire shi ana samun tasiri wato mutane suka sha wahala kudin zirga-zirga yana karuwa da kuma kudin adadin abubuwa to amma abu ne da ya zama gaba kula baya sai bai dade ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya trillion 4 a matsayin tallafi wannan kuma wani report yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen trillion 6
game da maganar matsatsin matsalar tsaro a tarayyar Najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna Sobi Ajere sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne yace duk sukuwar sukar jam'iyyar PDP da ake akan maganar tsaro can a baya irin gudunmuwar da jam'iyyar PDP ta bar wajen tsarkake tsamin tsaron wani abu ne sananne
dan falafiya da zaman lafiya da cigaban mutanen Najeriya in ya kama mu ƙara kallon dangantakar mu da makwabta ne fa ya sani
amma wasu manya-manyan jami'an gwamnati sukan ce bai kamata ma MPDB su rinka tsoma baki akan maganar matsalar tsaro ba tunda Boko Haram kadai ta gagare ku yanzu kuma ga Boko Haram ga bandits ga masu tara hanya da sauransu
mai yiwa da farko an yi sakaci akan maganar Boko Haram an dauka siyasa amma daga baya da aka lura duk yawancin makaman ma da ake amfani da su a wannan gwamnati yawancin su ma lokacin PDP ne da aka yi oda akan an samu tsaron ne fa ake zabe gwamnatin da ke kai ta ci ba gwamnatin PDP ba ta ce ba tsaro a North East a je a rubuta rizo ba saboda kawai wannan magana ne kawai na siyasa to idan shi ne dalilin da ya sa ba a zabe mu 2015 ba aka zabe wanda za su gyara me ya sa ba su yi maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya karu haka
maganar matsalar tsaron a Najeriya kuma ita sa 'yan Masar jan tare Najeriya suka tunkuɗe maganar bambancin jam'iyya kawai suka yi yunkurin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari babu wani la'akari da wane kowa ne
maganar ba wai 'yan APC ko 'yan PDP ko 'yan wasu jam'iyya ba ne a'a wanda dai yake sanata zababbe ya tofa albarkacin bakinsa saboda haka aka tada magana cewa to me zamu yi kuma sai muka dai duk ittifakin cewa to abu ɗaya ne ba mai ba yanzu abu ɗayan ko shine dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka saboda haka yanzu zamu aika masa da takarda mu bashi sati 6 idan muka dawo ba abin da ya canja to fa zamu aika masa da takarda cewa akwai buƙatar a tsige shi wannan shine gaskiyar abin da ya faru
game da saka al'addini a siyasar Najeriya kuwa mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barsa Elzbar Abubakar ne yace yanzu fa talakawan Najeriya sun riga sun gane
suna buga misali da zaben da aka yi ma MKO a Biola da shi da Baba Gani Kingibe to kuma lokacin ƴan Najeriya ba su yi la'akari da addini ba ko bangaranci wajen yin zabe to daga lokacin zuwa yanzu abubuwa sun canja saboda mutumin da baya APC misali kaga bai kamata ya tada hankalin shi ba akan cewar me zai sa APC ta sa musulmi da musulmi tunda a tsarin tafiyar wannan zabe da za a yi a 2023 akwai wanda zai tsaya krista ne yana da mataimaki musulmi akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki krista so kana da daman kai zabi in addini ne ko kabilanci yake ranka
to duka iyaka batutuwan da zamu yabbaje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi ko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun kwana su ko suna zaune domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 157 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu dafi ko su yo sallama daga kan kujin da suka yi kane kane kuma a madadin dukkanin wakilan mu da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku sai kuma ni Isa Lol Ikara da kan shiryan gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya